بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أيما تنون ونم تار الخير دا البركة نلتنين دارن ثلاثة ديد وتر رمضان هجر الشجبان حليت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقى برد مكة زوى مدينة شكرا دودايا دري هدود شكرا أربعين دبير والليداتي شادايا دوتم أك وتمارس ميلادية دبوبيو دعشرين دهدو إذا تاريهيا إنجنتا بسا قدرا واتا الله سبحانه وتعالى دكما يردسا دبيوسا وبنجل سبحانه وتعالى يا دارا أرى منك وانكي inda wannan shekarar ta bana zamu bude tafsirin alqur'ani mai girma karo na bakwai afwan karo na takwas wannan ita ce shekara ta takwas da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala da muka soma tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma shine karo na biyu a cikin wannan masallacin na darul hadith a wannan gari na tawa mai tarin alkhairi da albarka a cikin wannan ƙasa ta mutani jar Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya karkare mu da ita a shekarar da ta gabata a darasin bara cikin yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala mun kai ƙarshen suratu Fussilat wanda kuma yau da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a darasin farko za mu tashi farkon suratu shura wanda kuma shine darasi na fari a cikin suratu shura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya muna cikin bayinsa intattu a cikin wannan wata kuma duk abinda za mu gabatar na ibada muna roƙowa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya karɓaɓɓe ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kare mu da zallat kurakuri Allah ya tsare mu da su muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa rayuwarmu albarka ƙara ma farkon sura sai Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura mai tarin alkhairi da albarka da hurufin muqatti'a wanda gabanin nan wannan surar ana kiranta da suratu shura malamai suka ce saboda matsayin shawara a cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girman al'amarin a dinga tattaunawa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci lafazin shura a cikin wannan sura sai kuma aka rada ma wannan sura da suna suratu shura wanda al-imamu al-bukhari a wani lafazi a cikin littafinsa a daidai wannan sura cikin kitabut tafsir da yazo akan wannan sura sai ya ce ana kiranta da suratu ayn sin qaf wanda al-imamu at-tirmidhi shi ma ya kawo wannan lafazin wannan sura mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa sura ce makiyya illa ɗaiɗaiku daga cikin malamai da suke ganin cewa ayoyin hudun ƙarshe ba da su ba sun sauka ne ba a gabanin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan surar din kamar da al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala yi bayani cewa ba itibari da wa'incan ayoyin ana aiki da jullul ayat mafi yawan ayoyin sai mu doka hukuncin cewa sura ce makiyya ta sauka gabanin annabin Allah ya hijira zuwa garin Madina a jerin tartibin surori ita ce sura ta 69 da Allah ya saukar ta sauka ne bayan suratu Kahf kafin suratu Ibrahim ta sauka bayan suratu Kahf ta sauka gabanin Allah ya saukar da suratu Ibrahim wanda tana da ayoyi guda 53 a gumbalin Kufa idan aka duka gun malaman Madina da malaman Makka da kuma Basra suna itibarin cewa ayoyinta guda 50 ne tik babban abun da wannan sura take karantarwa inji malamai tana bayani ne akan abun da ya shafi duk abun da surorin Makka suke karantarwa shine aqida da kuma karantar da mutane tauhidi wanda babban abun da take bayani a kai a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma bayanin cewa fa alkiyaman nan da ake ta bada labari la mahalata sai an waye gari an tashi kiyama bayan an tashi kiyamar kuma sakamako zai biyo baya, wanda tana ƙara tabbatar da cewa wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah yake samkar mu annabawa wani al'amari ne da Allah yake banta da shi, sannan kuma tana gaskantar da gaskiyar manzantakar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu ya ba mu albarkar abin da ke cikin wannan surar. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe da Hamim, wanda mafiya yawan malaman tafsiri musamman ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa wannan harufan huruf ne wanda Ubangiji yake kawo su a cikin Alƙur'ani mai girma domin nuna kasawar duk wani mai iya zance da kuma duk ƙwararre a cikin harshe na Larabci akan ya iya kawo su, saboda Allah ya ce shi Alƙur'ani gagari misali ne, ya gagari kowa a ɓangaren tsara lafuzinsa da ma'anarsa. To sai Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da irin wa'innan kalaman, ko ka so ka yi wani abu ka gano cewa ashe ba ƙaramin al'amari ba ne. Mafiya yawan malamai suka fi akan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik, Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan, ba wanda ya san ma'anar wa'innan ayoyin sai wannan harufan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanin mafi malaman tafsir tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa jilin ƙarshe, jili na ƙarshe, sun tabbatar da wannan cewa da ha'un da mimun da kuma ainun take biyuwa baya gare ta da sinun da kafun, wa'innan harufan Allah ɗaya ya san abin da yake nihi da su. Jama'a mun fahimta? To sai Allah yake ce kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kadhalika, wannan kalma ta kadhalika malamai sun ta kai kawo akan kokarin fassarata, daga ciki akwai abin da wasu daga ciki masu kace shine kadhalika tana daukar ma'anar hakaza. Haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yuhi ilayka yake yin wahayi zuwa gare ka, ko yayi wahayi zuwa gare ka, wa ilal ladina min qablika, kuma Allah yayi wahayi zuwa ga al'umma da take gabanin ka. Ashe an samu al'ummomi gabanin wa? Gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To waye yayi wahayin? Sai aka jinkirta fa'ilin, sai aka kawo su daga baya. Da za mu ɗauki a ƙa'ida ta Larabci, to da bayan fi'ili ya zo da Allah ce kazalika yuhi, sai a ce Allahu kazalika yuhi Allahu ilayka, haka ya kamata ya zo a Larabcin. Amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi girman mai tsara zance, kuma ya gagare kowa a rayuwa duk irin da ka karanci balaga da fasaha. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan abin ya zama gagar misali a cikin Alkur'ani. To sai Allah ce kadhalika, haka ne dai Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi, ko yake wahayi zuwa gare ka, kuma yayi wahayi zuwa ga al'ummar da ta gabace ka. Shi waye kenan? Allahu al-Azizul Hakim. Waye yake yin wahayin? Shine Allah wanda yake al-Azizu, wanda ya gagari kowa, mulkinsa da kuma halittunsa da kuma tsarinsa ya gagari kowa. Halittar tasa ba irin halittar kowa ba ce, mulkin Allah ba irin mulkin kowa ba ne, zancen Allah ba irin zancen kowa ba ne, tsarin Allah ba irin tsarin kowa ba ne. Gagara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba irin ta kowane ɗan annabi Adam ba ce. Sannan kuma al-Hakim, shi Allah subhanahu wa ta'ala ƙwararre ne a cikin duk abin da yake aiwatarwa. Duk abin da kaga Allah ya kera ko Allah ya yi, to akwai hikima a cikin wannan al'amarin. Sai dai kasance ka gano ko baka gano ba, amma tabbas Allah subhanahu wa ta'ala baya yin al'amari babu hikima a cikinsa. To wannan ayar malaman tafsiri sun yi sabani akan ta kusan zance guda uku, wanda al-Imam Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya kawo zancen a cikin littafinsa da Allah ce kadhalika yuhi إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سيتي أي كمر هكني الله سبحانه وتعالى هكذا يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه kamar dai haka Allah yake yin wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kuma haka Allah yake yin wahayi zuwa ga annaba wanda suka gabace ka kaga Allah ya tabbatar wa manzon Allah da cewa ubangiji yana masa wahayi kuma Allah ya tabbatar da cewa gabanin shi annabin Allah ana masa wahayi suka ce a'a abinda wannan ayar take nihi shine kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika allahul azizul hakim ai wannan harufan da aka guda da su hamim ain sin qaf to allah subhanahu wa ta'ala irin yadda yayi maka wahayin su ake karantawa cikin alqurani annaba wanda suka gabata su ma allah ya san musu da irin wannan ayoyi jama'a mun fahimta yadda allah ya ce manzon allah hamim ain sin qaf to annaba wanda suka gabacin manzon Allah su ma Allah ya karantar da su wannan ayar jama'a mun fahimta da wannan ne aka samu daga cikin sahabbai daga cikin qurra suka karanta kazalika yuha ilayka sai suka kasa akan mabani liman lam yusamma fa'iluhu domin kalmar yuhi daga fi'ili ne auha ina fata mun fahimta auha shine fi'ilin samadi saboda fi'ili ne wanda yake fi'ili ruba'i mazidi ne bil hamza daga wahayi ne saka ce auha mudari kisai mun to yuhi shine mudarikin sa idan aka ce yuha ya zamanto mabaniyun liman lam yusamma fa'iluhu sai zamanto a wajen qur'ani sai mu ce mabniyun lil majhul amma a cikin alqurani mabniyun liman lam yusamma fa'iluhu idan kana son ka fa'inta sai ka dauki fi'ili akrama fi'ili ne daga mazid bil hamza akrama ala wazni af'ala idan kana son mudari ikin sai ka ce yukrimu ala wazni yuf'ilu in kana son mabniyun lil majhul ikin sai ka ce yukramu ina ba ta mun fahimta haka ne ko wannan kaida lughawiyya ce to a cikin qurra masu karatun alqurani akwai wanda ya karanta kazalika yuha haka ya karanta sa wanda ibnu kathir ma ya karanta wannan qira'a saboda suka ce kamar ana nihin ayn hamim ayn sin qaf to wannan su ake zance akan su wasu daga cikin malamai suka ce kuma a'a kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika allahul aziz ay fi intiqamihi min a'da'ihi kamar dai haka ne allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi zuwa gare ka ko yake wahayi zuwa gare ka da kuma annaba wanda suka gabace ka gabane da kai annabin rahama min qablika allahul azizul hakim wanda yake yin wahayin shine allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al aziz mabwayi ai fi intiqamihi min a'da'ihi wa jarramuwar ganya wa makiyansa duk wanda yana adawa wa allah subhanahu wa ta'ala yayi kangara a rayuwa yake bin doka ta Allah subhanahu wa ta'ala yayi kunnan uwar kashi da da'awar Allah subhanahu wa ta'ala da umarnin Allah to idan ka dibi karshen al'amari sai ka ku intiqami a ciki Allah yana masa ramuwar gayya yadda kai Allah subhanahu wa ta'ala haka yake maka a rayuwa azabar ma idan mutun ya kafirta to in Allah ya tashi saka masa da kafircin a kama sa to sai Allah ya kama sa gurgurdan irin abin da ya aiwatar misali yakin fir'auna la'natullahi alayhi irin yadda annabi Musa ya wahala wajen da'awa wajen kira zuwa ga Allah har Allah ya sanya annabi Musa daga cikin ulul azmi na rusul annabawan da sun fi kowa shan wahala a duniya annabawan da an gana musu arkani ai rayuwa da gwamnatin fir'auna ba karamar rayuwa bace manyan matsiyata na duniya Allah ya tattara masa ga fir'auna ga qaruna kuma ga hamani kuma shi kadai annabin Allah annabin Musa da yayi da'awar ta basu ji ba to sai Allah ya bayi wa annabin Allah dama ya bar gari shi tunda ya yi wa'azi kuma daman ka'ida ce ta Allah in ji malamai a kullum in Allah ya yi wa in Allah ya turo annaba su kai wa'azi
ba a ji wa'azin annabawan ba sai Allah ya ce wa annabawa ku koma gehe yanzu ni zan nawo wa'azin kuma shi wa'azin Allah intiqami ne Allah yana kama al'umma ne ina fatar mun fahimta to sai Allah ya umarci annabi Musa da ya bar gari annabi Musa bayan ya bar gari dan Allah nan ka cewa shi Allah shine al-aziz sai kuma ga sai fir'auna ya bisa karshen al'amarin sai Allah ya dutsar da shi saboda irin ta'addancin da yayi yana takama da kujerarsa ta mulki har yana nuna cewa ai wannan Misr ta sace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuma koramuna duka suna tafiya ne karkashin iko na shi ba tirawa yake fadin wannan to sai Allah ya nuna masa cewa bari mu nuna masa cewa ba nasa bane bari ya baro kujerar mulkin bari ya baro Misr ta san bari ya baro duk wani abu da ya mallaka ya zo inda bai da komi cikin ruwan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kama sa ba kujerar ba mulkin ba duk wani abu da ke takama da shi sai Allah ya karya sa bibi hamana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskanta sa bibi karuna irin yadda yake alfahari da dukiyar sa akai masa wa'azi bai ji ba a ƙarshe sai Allah ya nuna masa cewa bai kai ba kadi mutanen annabi salih haka Allah ya musu azaba mutanen annabi shu'aib mutanen annabi nuh Allah ya musu azaba hatta mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manya-manyan suka bai wa manzon Allah wahala a duniya irin su Abu Jahal Utbah bin Rabi'a bibi ƙarshen al'amarin su irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da su ya walakantar da su inna mu duniya cewa su ba kowa bane akwai wanda fa da aka saukar da ayoyi har yanzu kuma ana karantawa kuma in ka zo fasara dole ka tsine musu albarka irin su Abu Lahab tabbati yada abi lahabin wa tab ga su al-walid da aka ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda thumma yatma'u an azidi Allah ta kalla innahu kana li ayatina anida kai ga su wanda Allah ta innahu kana li ayatina anida yayi kangara da ayoyin mu salafi sa'uhibuhu sa'uda a ƙarshen Allah ce zan kona su a wutar sa'uda Allah ya kare mu to haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan ita ce fatawa ta wasu malamai suna ganin cewa kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-aziz al-hakim suka ce to ai a cikin al'amarin Allah idan Allah ya turo annabawa akai wa'azi ba a ji ba to sai Allah ya dawo da nasa wa'azin sai mutane azaba Allah ya kare mu to anan Allah ya ambaci kadhalika yuhi ilayka to me ma'anar wahayi jama'a malam suka ce shi alwahayi eh muka dauka a yare na larabci suka ce huwal ilamu sari'u al khafi abinda ake nihi da wahayi muna jin wahayi wahayi suka ce wahayi shine wato wani sako ko wata sanarwa ta hanyar sako wanda yake mai gaggawa kuma abinda ake yi a koyi wannan shine ma'anar wahayi a yaren na lugha ta larabci amma gun malaman shari'a idan aka ce alwahayi shine ilamullahi anbiya'ahu bima yuridu أن يبلغه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بدون واسطة watawani sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake bai wa annabawansa game da abinda yake so su isar wa al'umma na shari'a ko na littafi ta hanyar Allah ya turo dan manzo ko babu dan manzo wahayi wani sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da shi Allah yake bai wa annabawansa wannan sakon da abinda shi Allah yake bukata yake so su isar wa su al'ummar da aka turo su zuwa gare ta abin ya zamanto shari'a ne ko kuma a'a littafi ne za a ga musu ko kuma wannan abin ya zamanto ishara ta hanyar mala'ika ko kuma ba ta hanyar mala'ika ba to qur'ani yazo da dama yana bayani akan wahayi wanda al-qur'ani yana maganar wahayi ta sifofi da dama wannan lokaci zai dauki ma'anar sa kan lugha tunda a lugha wahayi yana daukar ma'anar ishara malam jadu ana a ce a auha bi ma'ana ishara kamar da zamu zo magani daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da shi a lafazin wahayi akwai wahayin al-isharatu sari'a ala sabilir ramz wal ihad shine a yi amfani da nune ishara ai wata alama ko wani sambal inji bature wani sambal wata alama da mutun zai gane abin da ake nihi akai. Misali, idan ka dubi alqur'ani mai girma a suratul maryam daidai aya ta 11, Allah subhanahu wataala yayi amfani da wannan lafazin. Allah yana bada labarin annabinsa annabi Zakariya lokacin da ya nemi Allah ya ba sa magaji da zai gaji annabta da kuma da'awa. Kaga su annabawan Allah fa suna roƙon Allah ya ba su magajin da zai taimaka musu ne a wajen yaɗa da'awar Allah, ba a wajen tara kuɗi ba. To da Allah ya masa alƙawarin za a ba sa, to shi ne sai Allah yake cewa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Annabin Allah, annabi Zakariya, Allah ce fa kharaja ala qaumihi, sai ya fita wa mutanansa min al-mihrabi, daga inda aka kewaye ana yin sallah. Fa auha ilayhim ay fa ashara ilayhim, nan auha bi ma'ana ashara, tunda shi annabi ne ba wahayi yake yi ba, wahayi ana nufin al-ishara, sai annabin Allah ya musu ishara, tunda an ce Allah musu cewa alama da zai gane mata suna da juna biyu shine ba zai mutane magana ba, shi ba zai mutane magana ba, to sai gashi yana musu wahayi, yana musu ishara. Fa auha ilayhim ay fa ashara ilayhim bil ramz alladhi yafhamunahu, sai ya amfani da sombalkin da za su iya ganewa, sai musu wahayi, ya musu maganar, ya musu ishara, ya ce an sabbihu bukuratan wa ashiya, su yi tasbihi, su rage Allah safe da yamma, kuma suka aiwatar. Ma'ana ta biyu da Qur'ani ya bai wa wahayi, ma'ana ta biyu da Al-Qur'ani ya bai wa wahayi shi ne al-ilhamul fitri lil insan. Ubangiji yana amfani da kalmar wahayi, ba ana zihin an turo annabi ba, ana nufin ai mutum ilhama kawai ya ji abin a zuciya a matsayinsa da ɗan annabi Adam. Kadibi Qur'ani ya ka wannan a kasashe ko a aya ta 7, Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, haka ne Ubangiji ce sai muka yi wahayi, mala'ika ka turo mata, dukkanin malamai sun tabbatar cewa ba turo mata mala'ika ba, domin da an turo wa uwar annabi Isa, annabi Musa, mala'ika da ta zama ita ma ta zama annabiya, da ta zama annabiya, amma ilhama ce Allah ya mata, sai ga abin ta ji shi a ranta kuma ta tabbatar daga Allah subhanahu wataala ne. Allah ce wa auhayna ila ummi Musa, sai muka yi ilhama, muka sanya abin a ran mahaifiyar annabi Musa, za ta yi an arzi'ihi, ta shayar da annabi Allah, ta shayar da shi. Bai za khifti alaihi fa alqihi fil yam, in kin ji tsoro kuma akan cewa Fir'auna zai kawo miki barazanar ya kwace sa, ya kashe sa, Allah ce to kuma ki jefar da shi cikin teku, kawai wannan namu ne. Allah ce fa alqihi fil yam, ki jefar da shi cikin teku, sai ce inna rabbu bi ilayki, Allah ya ce musu Allah mun yi alkawalin zamu mai miki da shi. Waja'iluhu min al-mursalin, ko kuma zamu sanya sa cikin mandanni. A ƙarshe kuma sai gashi Allah ya mai mata da kayanta, kaga kalmar wahayi anan da Allah ce fa auhayna ila ummi Musa, ana nihin Allah ya mata bi ilhama, ba turo mata mala'ika akai ba. Ina fatar mun fahimta. A guri na uku, Qur'ani yana zawwa da kalmar wahayi ta hanyar ilham al-gharizi lil haywan, wani abu da wani abu na garaza da dabba, dabbar ma dabba ba wannan. To Ubangiji akwai wata hanya da Allah yake bi ya turo mata sako, ba turo mata mala'ika ba. Kadibi Al-Qur'ani mai girma shi ma Allah ya tabbatar da wannan. In kana karanta suratul Nahl a daidai aya ta 66, Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nakhli an tattakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu. Ubangiji yake cewa wa auha rabbuka, ubangijinka yayi wahayi ila an-nakhli, zuwa kudan zuma. Kai yanzu hankalinka ba zai yarda cewa mala'ika ka turo kudan zuma ko? Ba ana nihin an turo mata mala'ika ba ne, a'a, Ubangiji ya sanya mata wannan abin na garaza a rayuwarta. Allah ya fitra har da ita wannan kudan zuma akan wannan akan cewa al-takhdi min al-jibal buyuta ta dinga kamar gidan zama daga cikin duwatsu daga cikin duwatsu wa min ash-shajar kuma daga itace wa mimma ya'rishu kuma daga cikin duk abin da ake ginawa kaga nan wahayi anan ana nihin abinda za a sanya ma dabbar ba ta hanyar mala'ika ba sai kuma wahayi na hudu na Qur'ani ayyai yazo da shi shine ma yulqihi Allahu ta'ala ila mala'ikatihi min amrin yaf'alu wani abu da Allah yake jefar wa mala'iku na umarni dan su aiwatar da shi ba su kawo sabon ba a'a shi Allah yana jefar wa mala'iku wannan abun wannan umarnin sai zama to wahayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga su mala'iku dan su aiwatar da wani abu da shi Allah yake so ba su kawo annabi ba ina fatar mun fahimta alqur'ani ma ya tabbatar da wannan karanta dan fal ayata shabi Allah ce idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu Allah ce idh yuhi rabbuka ka ambata musu lokacin da ubangijinka yake yin wahayi ko yayi wahayi ila almalaikati zuwa ga malaiku gaba dayan su anni ma'akum Allah ce ni ina tare da ku wahayi ne Allah ya yi wa mala'iku ta hanyar ya jefar musu da magana ga abinda Allah yake so su aikautar ya ce anni ma'akum Allah ce ni ina tare da ku taka fa sabbitul ladina amanu ku tabbatar da wa'inda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a wuri na biyar ɗan uwa wahayi yana zauwa da ma'ana ta waswasatu shaytan wa tazyiru sharri fi nufusi awliya'ihi Allah yana amfani da kalmar wahayi ba ana nihin an turo mala'ika ba a'a ana nihin ya zamanto wani waswasi da iblis ko shedanu suke wa masoyansu ko suke kawata musu shari a rayuwa karanta qur'ani mai girma ubangiji ma ya faɗi wannan a al'am aya ta 121 Allah ya ce wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum ubangiji ce wa inna ash-shayatina tabbas shaytanu mutanen banza daga cikin aljannu da mutane layuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi ma'ana suna sanya wasu wahasi suna kawata sharri wa mutanen banza ai uwansu ba dan kun bali yujadilukum nasu dinga jayayya da ku Allah ce duba wa inna ash-shayatina tabbas shaytanu min al-jinni wal-insi domin akwai aljannu akwai shaytanu cikin aljannu kuma akwai shaytanu cikin mutane akwai fa mutunan da in yazo wuri ya zauna wallahi al-azim iblis bai buƙatar yazo a wannan wurin shi kadai ya wadatar ta kada ne nasa ka kullu raba cikin mutane akwai mutunan da in yazo ya zauna a wuri to shi kadai wakilin dukkanin tawagar shaytanu ce abinda za su iya aiwatarwa shi ma ya iya aiwatar da su to Allah ce wa inna ash-shayatina tabbas shaytanu layuhuna ila awliyaihim ay layuwaswisuna wa yuzayyinuna ash-sharra fi nufusi awliyaihim tabbas shaytanu Allah ce suna waswasi wa masauyansu kuma suna kawata sharri a zuciyoyinsu yanzu fa akwai wanda duk duniya ba abin da ke bi ga sai da shi irin sabon Allah subhanahu wa ta'ala jama'a wannan ba wahayi shi dan bane akwai fa wanda fa shi kawai din ransa ya baci sai ga ya dan taba sai ce sai ka tambaya dalili ce ai yana tafiyar da damuwa wai dan taba yana tafiyar da damuwa dan Allah wannan wahayin waye ai ba sai wannan wahayin shi da nuni eh wannan wahayin shi da nuni ko kuma ka ji mutum ya ce maka a'a ai ni abin sa kaga ina kallon tele ina kallon inda saboda ta haike in komo ina kallon matan banza a titi wannan wahayin waye wannan wahayin shaidanu ne mutum ba zai zo ya tsaya shi bai zaman titi amma ba zai iya zauna ya bata awa biyar yana kallon Hausa India sai ce maka ai akhafu dararaini da ya zauna yana kallon matan banza a titi to gwara ya dan lage lokacinsa to shi Qur'ani yana ina kaga wannan wahayi ne na shaidanun mutane Allah ya kare Allah ya kuma duyi shaidi lokun fa ba dan kun sai su dinga jahiliya da ku abun ban haushi abun takeici ire-iren waɗannan mutanen da shi suke ma wahayi sun fi kowa mujadala da makaranta Allah ya kare mu. Abu ne shi daga cikin kalmar wahayi da Allah yake amfani da ita shine Allah yana amfani da wahayi dan ya bada labari ko ya sanar daga cikin abin da shi Allah ya zaba na manzanni da kuma annabawa ta hanyar shari'a da kuma ilimi wata kuma zama to ta hanyar Allah ya turo musu mala'ika kuma Allah ya yi magana da su yayi magana su ji maganar Allah subhanahu wataala. Allah yana annabawa wahayi ta ya turo musu mala'ika ko kuma a'a Allah ya yi magana da annabin kai tsaye. Yanzu misali idan muka doka Allah yana faɗa a cikin Al-Qur'ani An-Nisa'i ayata 163 Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Allah ya ce inna auhayna ilayka tabbas musu Allah mun yi wahayi zuwa gare ka da wa ake magana nan wannan khitabi ne lil rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yana magana dangatan sa ne kadibi yadda Allah yake girmama manzon Allah. Allah baya kiran sunansa haka. Allah ce inna auhayna ilayka damiri aka kawo me ma na damiri addamiri inji malumar doka suka ce shi ne ismun zahir ististo addamir huwa ismun zahir yaqum maqama ism la afwan addamir huwa ismun jamid yaqum maqama ismun zahir suna ne wanda yake jabid wanda ke baya motsi a lugha yana tsayuwa akan suna wanda yake bayyane. Misali inda ce ana ni ka wannan damiri ne kafin damiri ce wannan suna ne an shigar da shi an boyar da shi to sai Allah yake amfani da shi a wajen magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce inna auhayna ilayka musu Allah mun yi wahayi zuwa gare ka ya annabin rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wasallam. Sai ta kama auhayna ila nuhin kamar dai yadda muka yi wahayi zuwa ga annabin Allah annabi Nuh. Allah ya ce shi ma mun yi wahayi zuwa gare sa. Sai ce wan nabiyina min ba'dihi da ma annaba wanda suka zo bayan annabi Nuh. Allah ya musu wahayi yau shi manzon Allah baya cikin annaba suka zo bayan annabi Nuh da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuh wane ne ya rige zawwa? Annabi Nuh yana gaban shugaban halitta. Wannan abun malumai na usul fiqh yana cikin min babu zikrul khas ala al'am a keɓance mutum sannan kuma a yi amfani da shi baya. Allah ce inna auhayna ilayka ya annabin rahma mun yi wahayi zuwa gare ka saboda nuna girman shi manzon Allah sai Allah ya ware sa sallallahu alaihi wasallam. Kadibi girman annabin Allah. Allah ce mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabin Allah. Sai ce kama auhayna ila nuhin kamar dai da muka yi wahayi zuwa ga annabin Allah annabi Nuh. Sai ce wan nabiyina min ba'dihi da duk annabawan suke bayan su Allah ya musu wahayi. Kaga daga cikin annaba suke bayan annabi Nuh akwai wa? Akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wannan dan Allah yana muka cewa manzon Allah na da girma da kuma daraja. To kuma wani lokaci sai zamanto wahayin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da zamu ga cikin suwa na shi wahayin akwai hanya ta Allah ya mal annabinsa magana ta baki da baki. Misalin kamar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo da kuma al-Imam Muslim cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi akai mi'raji da shi. Ya aka ce mi'raji shine tafiyar da aka yi da manzon Allah daga baitul maqdis zuwa sama shine mi'raji. Amma isra'i shine tafiyar daga garin Makka zuwa aje baitul maqdis shine isra'i. To da aka yi mi'raji da manzon Allah aka haura manzon Allah a sama da yaje amsu sallah to kaga sun yi magana da Allah subhanahu wataala amma bai ga Allah ba ta hanyar yaga bai ga Allah ba amma ya ji sauti nawa na Allah subhanahu wataala. Kamar da Aisha Allah ya kara mata ta ce tabbas manzon Allah bai ga Allah ba tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba. To wahayi na da anwa nau'i ne. Akwai al-wahyul mujarrad wahayi kawai kai tsaye haka shi ne Allah subhanahu wataala وهو أن يكتب الله عز وجل في قلب الموحى إليه ما أراد سبحانه بحيث يوقن الموحي إليه أنه من عند الله شيني وحي إن الله يكير متن إن الله يتفد دون أبا أزوتي يركع yadda shi wanda aka jefar abun a zuciyarsa zai sakankance ya tabbatar da cewa wannan abun daga wajen Allah ne ba yadda za a iya samu wannan abun daga mutum ko suwasi na shirin a'a zai samu yaqini ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah yana faɗa a cikin sura Allah ya ce wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahya ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da mutum ba ce ta hanyar wahayi kaga wahayi ne ba ta hanyar ganinsa ba a'a ta hanyar wahayi ne me yake nufi anan yaji magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma Allah ya sanya masa abun arai sai ka ji kamar da akai wa wannan aka wa mahaifiyar annabi Musa da muka karanta abu na biyu daga cikin nau'ukan wahayi shine at-taklimu min wara'i hijab Allah ya magana da mutum amma ba ta hanyar garsa ba Allah yana iya magana da mutum amma ba ta hanyar yaga mutumin yaga Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da wa da annabi Musa har ake ce masa kalimullah wanda yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ba'adari ya rike yace kalla haka ne ko eh ba ana nihin ka duba ba ana nihin in ka ji an ce kalla to ana nihin kalimullah Musa kalimullah kenan ko Qur'ani ya tabbatar da wannan alisai Allah ce wa kallamallahu Musa taklima Allah ya magana da annabinsa annabi Musa takliman dan a karbo zance sai Allah ya kawo masdari idan kaga Allah ya kawo fi'ili kuma sai aka masdarin sa a ƙarshe to ana ƙara tabbatar maka da maganar ci dan ka fahimci inda aka sanyawa gaba annabi Musa ya magana da Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasar nan ba sama ba domin sai da ya nemi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala yace ya Allah ina so aibin yadda zan ganka Allah ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba a duniya ba za ka iya gani na ba amma in ka mata unzuru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ka mata sai ka gani to kalli wancan dutsen in ya iya tsayawa a yadda yake na dutse bai sauya ba to za ka gani lokacin da hasken ubangiji ya sauka wa dutse sai ga dutsen ya narke sai kuma annabi Musa ya suma yana ganin wannan sai ya suma idanunsa baya iya doka kawai sai ya suma yana falkwa ya ce ya Allah na tuba kuma na miƙa wuya haka ake bukata in aka yi maka wa'azi ka gano kuskure ka ce ka miƙa wuya ya ce Allah na miƙa wuya amma fa tabbas mai imani duk mutunan da ya mutu da imani idan aka je alkiyama sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka duk mutum mai imani in ya mutu ya je alkiyama ya shiga aljanna to zai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira Abdullahi dan Abbas ya ce ba shakka masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kai Imam al-Bukhari ma babu ya buda kan wannan sai koro hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka yi da hisabi idan aka kare hisabi Allah ya tura mu aljanna Allah ya sa mu na ciki hanci sama za mu je aljanna to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku su tsaye da ɗan aljannan sai a tsayar da mu sai Allah ya ce wa mala'iku ku tambaye su ɗan aljannan hal raditu shin kun yarda da irin sakamakon da Allah ya ba ku ce wa malana la narda me yasa ba za mu yarda ba Allah ai lahiya launi a ƙara tambaya har guda uku sai Allah ya ce wa mala'iku kai ku kware hijabin da ke tsakanina da bayuna sai a kware hijabin da ke tsakanin Allah da bayun Allah sai bayun Allah su ga Allah zizabi Allah ya azita mu da ganin sa a ainihin alkiyama amma a duniya kai mustahil impossible in ji bature abu na gaba yawa daga cikin nau'ukan wahayi shine alwahyul jilli shine wahayin da Allah yake yi ta hanyar ya turo mala'ika Jibril wanda kuma shine mafi shahara a cikin wahayin Allah na a turo mutum mala'ika kuma cikin mala'ikun ma Jibril dan shine aminullah ala wahidi shine wanda Allah ya aminta ba Allah bai aminta da sauran malaiku ba duka Allah ya aminta da su saboda ibadul mukarramun ne ko amma shi cikin zahalita daga kin ka doka cikin halit cikin halitun Allah Allah ya zabi malaika jibril a cikin malaiku a cikin mutane kuma sai Allah ya zabi shugaban halitta annabi Muhammad a cikin kwanaki sai Allah ya zabi ranar juma'a a cikin kwanakin mako kenan ko a cikin kwanakin shekara wuni sai Allah ya zabi ranar arfa a cikin daruwan duniya gaba daya sai Allah ya zabi daren lailatul qadari haka ne Allah ya datar da mu to Allah subhanahu wataala yana yin wahayi ta hanyar ya turo mala'ika mafiya yawan annabawan Allah mala'ika Allah yake turo musu wanda shi zawwar mala'ika ta da surori da dama na daga cikin suwarkin zawwar mala'ika ko kuma ce suwarkin shi wahayi da Allah yake wa su mala'iku na fari ai su annabawa suna mafalki ne domin mafalkin annabawa gaskiya ne daga cikin sura ta wahayin da Allah yake wa mala'ika annabawansa shine su yi mafalki wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda yace awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah Aisha tace farkon abin da aka suma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kafin Allah ya turo masa mala'ika jibril kafin akai matakin turo mala'ika to hanyar da Allah yake yi ta wahayi shine Allah ya nuna maka abu a cikin barci to saka nawa manzon Allah a cikin barcinsa duk abin da manzon Allah ya gani fa kana la yara shay'an illa ja'at mithla falqi subhi ba wani abu da manzon Allah zai gani a cikin barcinsa ba ce wannan abun ya kasance kamar fitowar alfijiri zai ga wannan abun kaga farkon abin da manzo Allah yake fara gani mabulki ne ru'yas sadiqa dai da cikin magabata da ake cewa Ubayd dan Umayr ya cikin manyan tabi'ai tabi'i ne yace ru'yal anbiya wahyun mabulkin annabawa wahayi ne in annabi yayi mabulki wahayi ne dalili annabawan Allah ya sun kwanta kwa barci idanun ke barcin amma zuciyar annabawa ba ta kwana zuciyar annabawa ba ta yin barci idanun suke yin barci sai ce in kana son ka fahimci wannan karanta alqur'ani mai girma tarihin annabin Allah annabi Isma'il annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya kwanta barci sai Allah ya yi masa wahayi ta cewa ya kama ɗansa Isma'il ya yanka shi da ya tashi a da safe sai ya ce wa ɗansa inni ara fil manami anni adhbahuk ya ce ni fa na gani a cikin barcin da nayi cewa fa ina yanka ka an yi umarni da na yanka ka ya ce musu me kake gani ya ce ya abati fa'al ma tu'mar duba ya abati if'al ma tu'mar baba aiwatar da abin da aka yi maka umarni a ina aka yi masa umarni a cikin kwana to amma kar kai da limi kai dan kai mafalkin ai maka umarni ka je ka zarwatar ba wanda ya ce maka wahayi na konawa eh kaka doka kai wahayi aka yi maka kuna batar mun fahimta akwai wanda Allah yana musu ilhama amma taka gani a mafalki shi mafalki idan suka ce ya kashe kashi akwai mafalkin da daga Allah ne ilhama ce daga Ubangiji subhanahu wataala akwai wanda kuma a'a abin da ke ranka ne sai Allah ka gani wannan abun a cikin barcinka akwai wanda kuma a'a daga shedan ne akwai abin da ilhama ne Allah zai sanya maka shi a kwana ka gansa wannan bayin Allah Allah yana musu wannan ba ma annabawa bayin Allah nagartattu Allah yana musu wannan akwai wanda a'a abin yana ranka ne bi misali wallahi malam jabir akwai wanda in ya kwanta barci har mafalki yake ya hawo mutane ta kasuwa ta da cikin kasuwa saboda tsabar din kasuwa ne shi in ya kwanta kawai mafalki sai an ta kasuwa ko ana tausa kudi ko kile sun kewaye shi jira taksi da kai sai ganya saboda abin yana ransa kamar daliban ilimi wanda yake jarabawar ba ko bebe sai akwai wanda iya kwanta sai kai san daga zanin an fara jarabawa ara magani su ara su ta fama da wannan misalan ka daga cikin class za a yi exam za a yi jarabawa akwai wanda shi kuma in ya kwanta barci ba abun da yake sai wanda yake so kawai ta hana mai kwana yana suna falakin bai huta ba shi ya yi barcin ma bai huta ba wahala akan wahala tabaqan an tabaqi Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri abu na biyu daga cikin nau'ukan wa'ayi shine an-nafsu fi ar-raw shine Allah ya sanya mutum a zuciyarsa ko a hankalinsa kamar da ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa wanda al-Imam al-Albani ya ingantar da shi hadisin Umama Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruha al-Qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha yace mala'ika jibril shine ar-ruhul qudus ya sanya min a zuciyata cewa ba wata rayuwa a duniya da za ta mutu ba ce sai ta canya arzikinta ba wata rayuwa lan tamuta nafsun lan tufidu nafil abadi lan tumitu lan tumitu nafsun hatta tastakmila rizqaha ba wata rayuwa da za a zari rayuwar ta bar duniya ta je alkiyama ba ce sai ta canya arzikin da Allah ya rubuta mata duk wanda kaga ya fadi ya mutu to iya abinda Allah ya rubuta masa da arzikinsa wallahi ya kare jama'a mun fahimta shinkafarsa ta kare a duniya bai da sauran hatsi a duniya bai da sauran wake da duk wani abu da ake ci a duniya bai da shi ruwan sha da numfashi ya kare masa dan haka ce arziki fa ba dole ba sai kuɗi kasan mafi yawan al'umma sun dauki arziki kawai kuɗi ne arziki ba ka gane kuɗi ba shi kaɗai bane arziki sai Allah ya jarrabe ka danshin lafiya sai gano a shi ita kanta lafiya arziki ce mutum nawa yake da kuɗi ya tara har bai san ni zai da su ba amma wallahi jin yake da saura a duniya dan bai da lafiya ya zauna na minti biyar ya zauna a kujera bai iya ba saboda Allah zaman ka ka huta ba arziki ba ne mutum nawa ya tara dukiyar da shi kanta bai san midai da ta ba amma Allah ya tauye masa iyakar sai dai ga ana aihuwa shi bai aihuwa kaga a lokacin sai ya gano ashe wannan ma arziki ne ko yanzu mutum nawa yake da arzikin ya tara kuɗin amma ba kwanciyar hankali a ƙasarsu hanya ma ya zalla gudun hijira yanzu ba akwai mutane da dama a garuruwansu manya-manyan masu kuɗi ne sun dawo a masallacin ne suna bara wannan ba arziki ba ne don Allah Allah ya barka cikin natsuwa cikin iyalin kama wallahi arziki ne ka tashi ka zo masallaci kai sallah ba mai tare ka wannan arziki ne ba ka gane wannan arziki ne sai Allah ya tarare ku da tashin hankali Allah ya kare to idan aka ce arziki duk wani abu na ni'ima a duniya arziki ne kai Allah shi baka mace ta gari ma arziki ne don karama in Allah ya jarrabe ka da yar jamu tsage ka shiga tara kana sallah kana waswasi wallahi la azim kana sallah kana waswasi to Allah shi ruha mun asiri to lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba wata rayuwa da za ta mutu face sai ta cinye arzikinta a duniya sai sai mu baki tafattaqullaha wa ajbilu fi qalbi annabi ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikinku ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikinku fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi ku sani fa abin da ke wajen Allah na arziki ba a samu sai da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine wannan kaga wahayin da aka yi manzo Allah ta hanyar a samu a zuciya ne sai nau'i na wahayi na uku shine mala'ika jini ya zo manzo Allah ta surarsa malaika yana zo manzon Allah ya gansu kiri da kiri alqurani ma ya tabbata da wannan Allah ce wala qad ra'ahu bil ufqil mubin ana nihin malaika jibril kenan ko wannan ana tabbata an tabbata da cewa malaika jibril ne kamar da Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'inda hajratil ma'wa aisha ta tabbata da wannan cewa manzon Allah ya ga malaika kiri da kiri wani lokaci kun manzon Allah zai zo masa a sifata ta wani sahabi ina fatar mun fahimta zai zo musu a sifata ta wani sahabi wani lokacin kuma a'a zai ji abun kamar ana kada karfe haka an buga karfe akan dutse wannan gukin sai suka ce sai mu ga manzon Allah yana zubar da gumi cikin sanyi fa ana tsananin sanyi amma idan mala'ika ya zo manzon Allah da wahayi sai aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuha to jama'a nau'ukan wahayi suna da yawa Allah ya dace da mu mu dawo karatu Allah ce kadhalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika Allahul Azizul Hakim insha Allah ya amfani da al-aziz kalmar al-adidu jama'a kalma ce mai girman gaske kalmar al-aziz idan aka ce al-aziz to ana nufin wanda ya gagari kowa shine al-aziz al-aziz wanda yake ya gagari kowa wanda ba wanda yake kawa da shi ya gagari mulkin sa ba irin na kowa bane zai ba mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba a kwatanta shi da mulkin dan annabi adam laysa ka mithlihi shay duk mulkin mutum a duniya da wa'adiyar lokaci haka ne ko yanzu fa a Niger fa an yi shugaba kusan 10 wannan nashadi ne ake ciki kowanne ya zo ya wuce amma mulkin Allah ba taɓa lokacin da ba Allah bane ke mulkin duniya Allah al-Aziz ne mabuwayi ya gagari kowa cikin duk abin da yake aiwatarwa shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala azizun ne to sannan kuma in ya tashi kama mutum to bai da wasa in Allah ya tashi kama mutum suka ce ai azizun fi intiqamihi wajen ramuwar ganya Allah ya kama mutum to akwai magana sannan kuma al-hakim shi Allah shi hakimi ne mai hikima ne fi aqwalihi wa af'alihi cikin duk abin da Allah yake faɗa akwai hikima a ciki duk wani abu da Allah zai faɗa to akwai hikima a cikin wannan al'amarin sannan kuma duk wani abu da Allah zai aiwatar akwai hikima a cikin sa ba wani abu da Allah zai aiwatar a rayuwa face wannan abun akwai hikima a ciki jama'a mun fahimta wa lokaci aka ce lokaci yayi to Allah ya dakar da mu abin nan mun ka faɗa ya zaman to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana alhamdulillah mun fassara wannan ayar din in Allah ya dogara za mu tashi aya ta hudu cikin wannan surar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa inkatu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mu daga abin da muke aiwatarwa na ibadu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته